daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar Radio Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan a kodiyoshe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana amma kuma 4:30 a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban marasa rinjaye Majalisar Dattawan Najeriya da aka dakatar na tsawon watanni 6, Sanata Ali Ndume na cigaba da maida martani dangane da dakatar da shi da aka yi. Sannan rahotanni daga Najeriya na cewa adadin mutanen da ya zuwa yanzu suka rasa rayukansu daga cutar sankarau ya hau 300. Ko waɗanne matakai ya kamata mutane su rufe mai da hankali a kai wajen kare kamuwa da wannan cuta?
To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi ne na farko wanke hannuwa da kuma tsafta.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin sauran matakan da ya kamata a ɗauka. Yau kuma kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Waɗanne irin matakai kuma muke ɗauka a yankunanku domin kare yaduwar wannan cuta ta sankarau? Shin kun gamsu da waɗannan matakai? Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada ku manta muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaba Amurka Donald Trump ya yi marhabi da zuwan takwarar aikinsa na ƙasar Masar shugaba Abdel Fattah al-Sisi a fadarsa ta White House. A gana wanda suka yi a yau Litini, shugaba Trump ya faɗa cewar Sisi ya taka muhimmiyar rawa a cikin mawuyacin hali. Shugaban ya ce Amurka za ta gina sojinta zuwa ga babban matsayi na ƙwarewa da za ta iya yaƙar 'yan ƙungiyar ISIS tare da ba ƙawayenta taimako. Sisi da yake ziyarar aikinsa ta farko zuwa fadar White House ya yaba wa dattakun shugaba Trump, kuma ya yaba masa da tsayin daka da yi a yaƙi da yake da ta'addanci da kuma miyagun aƙidoji. Ana sa ran cewa shugabannin biyu za su tattauna a kan yaƙi da ƙungiyar ISIS da kuma al'amura da suka shafi harkan sojin Amurka da kuma taimakon tattalin arziki ga Misira. Tsohon shugaba Barack Obama shi ne dakatar da taimako da ake baiwa ƙasar Misira biyo bayan juyin mulki na sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin General Sisi, kuma wato su ne suka hambarar da shugaban ƙasar wanda aka zaɓe shi bisa tafarkin demokuraɗiyya da ake kira Muhammad Morsi a shekarar 2013. Daga bisani shekara ɗaya aka zaɓi Sisi a matsayin shugaban ƙasar.
Hukumomi a Rasha sun ce akalla mutane 10 aka kashe, wasu 50 suka jikkata a wata fashewa da ta aukuwa ta shirgin ƙasa a birnin St. Petersburg. Kafofin yaɗa labarai a Rasha sun ruwaito cewar fashewar ta auku ne a tashar jirgin da ke Sannaya Square a tsakiyar birnin. A halin yanzu an rufe duka tashoshin jirgin ƙasa da ke cikin birnin, wanda shi ne mafi girma a ƙasar ta Rasha. Ya zuwa yanzu ba a gano sanadiyar fashewar ba, amma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bincike zai duba kowane fanni ciki har da na ayyukan ta'addanci. Ya ce har ila yau dalilan wannan fashewa ba su bayyana ba daidai wannan lokaci da lamarin ya faru. Ya kuma ce lallai binciken namu zai mai da hankali ta ko'ina daga 'yan ƙanana da miyagun masu aikata laifuka ko ta'addanci. Putin ya isa St. Petersburg a yau Litinin don gudanar da jawabinsa na shekara-shekara ga manema labarai, wanda ƙungiyar siyasa mai samun goyon bayan fadar Kremlin ke shiryawa.
Ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, iyalai da masu ceto suka wuni wurin neman mutane da ambaliya da zaizayen ƙasa ta afka da su a kudancin Colombia, inda mutane akalla 254 suka halaka, ciki har da ƙananan yara da wasu da dama kuma suka samu raunuka. Shugaban ƙasar Juan Manuel Santos, wanda ya sake zuwa garin wato Mocoa kenan jiya Lahadi don ganin yadda ake gudanar da ayyukan ceto, ya ɗora a shafinsa na Twitter cewa alƙaluman farko da suka bayyana na da damuwa. Sai dai ya ce canjin yanayi shi ne ya yi sanadiyar wannan bala'i. Ya ce garin Mocoa ya samu kashi ɗaya cikin uku na ruwan sama da ya saba samu a cikin wata, wato a cikin dare ɗaya. Shugaba Santos dai ya mika godiyansa ga China da kuma bankin rayi cikin gida na Amurka da suka taimaka da dala miliyan 1 na Amurka da kuma dala 200,000 don samar da kayan agaji. Kazalika Jamus da Belgium kuma suka bada nasu taimako. Koguna daga da dama ne dake suke kusa da garin mu kuwa suka batse a safiyar wato Asabar kenan, wanda ya sanadiyan kwararren tabo da tarkace zuwa cikin garin, kuma ya lalata hanyoyin mota ya shiga gidaje a lokacin da mutane suke kwana. Ma'aikatar sa kai da kuma masu kashe gobara sun tsamo gawarwaki 83 a cikin kwatami a garin da ake kira wato Villa Gazon, kuma suka ce har yau dai akwai wasu karin gawarwaki a cikin tarkace.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farfatan zamana afuwa birnin St. Petersburg shine wato birni mafi girma na biyu ba kaman na daya yadda muka faɗa ba. Za mu fara watanin namu ne wato daga Najeriya, inda shugaban marasa rinjaye majalisar dattawan Najeriya da aka dakatar na tsawon wata shida, Sanata Ali Ndume, a karan farko kamar yadda ya faɗa, ya mai da martani dangane da dakatar da shi da aka yi a makon da ya gabata, bayan da ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar domin neman a gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da aka yi wa wasu 'yan majalisar, ciki har da Sanata Bukola Saraki. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Elikaye ya aiko mana.
Ndume, wanda ya zarce ofishin muryar Amurka na Abuja, ya ce bai yi nadamar matakan da ya dauka da suka kai ga dakatar da shi din ba.
Da ce na yi laifi ne zan yi da na sani. Ni a bisa sani na wallahi ban yi wani laifi ba, kuma bana da na sani, kuma alhamdulillah tunda wannan abun ya faru na dauke shi takanas kamar yadda Allah ya ce ya bukata, ce an Allah ya jarabce ka, to ka yadda da Allah ka yi hakuri kuma ka yi tawakkali kuma ka karfafa tauhidinka. Wallahi ni kan ba zan iya ganin abubuwan faɗi ra'ayina ba, sai dai kawai nayi kokari ma ni na san cewa na yi wannan magana da za a kore ni.
Yan Najeriya na ci gaba da kira ga 'yan majalisar su sauya tunani kan batun na Ndume da kuma takun saka da fadar shugaban kasa don amfanin demokradiya. Ga dan APC Kailani Muhammad.
Dan in ka duba akwai gwamnoni da yawa wanda suke kotuna na Najeriya wanda ake bici kansu, sun zama sanitoci yau kuma suna APC. In aka ci gaba haka, mu muna tsoro ne, mu 'yan siyasa ne, tsoron da muke za su zo su kifan mana da wannan demokradiya da muke yi, kuma ba zai aifon mu da da mai ido a kasan nan ba.
Jam'iyyar APC mai mulki ta nuna aniyar zuwa majalisa a talatin nan don sasanta bangaren majalisar da sashen nazartarwa. Wasu matasan siyasa na yada campaign a yanar gizo da ke nuna farin ciki ga kai hari ko cin zarafin wasu daga cikin 'yan majalisar dattawa. Ali Ndume a nasa bangaren na ganin wannan ba farar dabara ba ce.
Kai ka sani na ce ba zan yi ma magana da gafofin yada labaru, dama ban yi niyya ba. Amma da yake wannan gidan radio VOA talakawa sun fi jinsa, to kuma talakawa suna zama agitated, wato suna jin zafin wannan abun, kamata yayi a zaman wakilinsu. Ni na wadan Allah ina bada hakuri cewa irin bunda wayansu 'yan majalisa sun fara fuskanta yadda naji a wajen wayansu jihohi ba zai biya mana bukata.
Ya zama wajibi kowane bangaren gwamnati a demokradiya ya rika aikinsa bisa tanadin da tsarin mulki ya bashi, inda su kuma talakawa ke da karfin sauyi ta hanyar jefa kuri'a ba jifa da dutse ba. Nasiru Adamu Ali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance.
Sahir kwatan ƴan sandan Najeriya ta fito ta wanke kanta daga korafin da kungiyar bawa ta Afenifere ta yi na cewa an saki al'ummar Hausawa an banne yarbawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin rikicin kabilanci da ya barke a garin Ile-Ife a yan kwanakin da suka gabata. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Babban superintendent ƴan sanda Jima Moshood shine kakakin headquarter ƴan sandan Najeriya.
I don't want to be narrowed out to mention his side. Nobody as I speak.
Ban san in zama mai tsukakkiyar tunani na magana akan bangaranci. Babu wani mutum daga cikin waɗanda ake cewar ƴan ƙasa da ya kai ƙayar an kashe mai wani nasa ga ofishi ko headquarter ƴan sanda. Mun gudanar da gaggawar bincike akan wannan rikici. Duk mutanen da aka sake su, mun sake su ne saboda a iya binciken mu ba mu same su da wani laifi ba.
Prima facie as evidence to prosecute them.
Ita dai kungiyar Afenifere ta yan kabilar Yarbawa zalla sun zargi rundunar ƴan sandan Najeriya da sallamar Hausawa kadai, yayin da take rike da Yarbawa yan uwansu biyo bayan kamen da ta yi yayin rikicin Ile-Ife. Akan wannan ƴan sandan sun ce ba gaskiya bane.
Some were arrested because when you have crisis like this, you have a situation whereby the scene of crime you feel people that are suspected.
Wasu an cafke su ne saboda in ana irin wannan rikici za a kaddamar da kame ne na kan mai uwa da wabi da duk wanda ake zargi. In kuma aka gudanar da bincike ba samu shaidar wannan mutum yayi wani laifi ba, ai baka da wani abu da zaka iya illa kawai ka sallame shi. Kuma muna sanar da su cewar rundunar ƴan sandan Najeriya ba ta nuna bambanci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga wata sanarwa.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi, sai samun masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya riƙa cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zamana cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Sarkan wannan sanarwa da muka gabatar muku, miki su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku waɗannan irin matakai hukumomi ke ɗauka a yankunanku domin kare yaɗuwar wannan cuta ta sankarau. Shin kun gamsu da matakan?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tumalala ga kiranmu na farko mun samu daga jihar Kebbi. Wane ne ya kallai?
Sunana Muhammad dan Malam.
Yawa to muna jin ka Malam Muhammad dan Malam.
Yar makarantar Tela Primary School
Kamara.
Wato abin da yake nan, ya kamata gwamnati idan aka ƙara wutar lantarki ta karu, mutane suka ƙara samun za su samu su sayi fanka ko wasu abubuwa masu sanyaya ɗakuna ko wurare. Don haka ya kamata shugabanni su yi ƙoƙari su taimaka ma talaka, kila ta wannan hanya za a samu sauƙin wannan ciwon sankarau. Da fatan za su tashi lafiya.
Madalla, mun gode Malam Muhammad dan Malam daga Kebbi. Bari mu je Zaria jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Mubadi, insha Allah Shu'aib Alhaji Lahuda, Zaria wato jihar Kaduna.
To Alhaji Mubadi, muna jinka. Menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ga wato hukumomi,
na'am,
don Allah sai su kawo mana wato sauki, kafin kamar mu nan da muke Zaria zuwa sigiwa hakan nan ba Allah bai kaddari wata cutar ta zo. To don Allah a yi kokari a kawo sauki kafin ta zo din, kuma inda suke da shi muna fata Allah ya samar da su, kuma a kai mana wato magunguna. Don gaskiya ma wasu wuraren da za ka ji ba magungunan, wai ba shi to da Allah muna kika gari da Allah su yi kokari.
To mun gode Alhajin Baɗi daga Zare Jihar Kaduna. Muna Kaduna har yanzu. Wani ne kallai?
Sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin Gasani a Kaduna tarayyar Najeriya.
Malamu Tala muna jinka, menene ra'ayinka?
To gaskiya abin da zamu ba shawara wa gwamnatinmu na jihar Kaduna shi ne cewa in ji wasu yanki na Kaduna an ce akwai asibitoci dai gwamnati ta ɗauki nauyi ko asibiti ma zaman kansu ko na gwamnati akwai rigakafi da ake ba da su. Mu nan yankin dai ba mu ji ba ne tunda dai kuma ma an kawo ya kamata a ci gaba da sanarwa kafafen yaɗa labarai. Gaskiya muna buƙata don muna cikin zafi da sauransu.
Malam Murtala, misali kamar banda wannan dama da ka samu kake bayyana ra'ayinka, kun ɗauki wani mataki a matsayin ku na mazauna wannan yanki da kuke buƙatar a kawo muku ɗauki?
Eh, haka ne, muna da irin ƙungiyoyi na matasa haka dai musamman na unguwarmu na Rigazan, muna tawayen mu da iyayenmu mata da yara na gida haka ya buɗe window kuma kamar yadda kuka magana da shi professor a dinga kiyaye tsafta dai da makamanta haka. Ya daman da muke iya da shi kenan. Sauran kuma na hukumomi ne dai haka.
To malam mun gode a malam Murtala daga Kaduna. Muna Kaduna har ila yau. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Mahmud Lalo barka da aiki, barka da dare.
Alhaji Musa barka da wannan yini.
Yawwa alhamdulillah.
Madalla.
Barkawu Kaduna Najeriya.
To muna ji.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan batutuwa da ake tattauna dangane da maganar sankaro ka koyo mun ji labarin a takwato akalla kusan mutum 40 da wani abu sun rasu dalilin wannan cuta. To mu kira da muke ga gwamnatocinmu na Najeriya don san Allah su daidaita wadata al'umma ƙasa da wutar lantarki. Na farko kenan. Ta biyu su kuma ƙananan asibitoci wanda ake shan magunguna ya kamata a kai waɗannan magunguni wuraren cututtuka. Kuma muna shauri da muna ɗan aiki a kafafen watsa labarai kamar irin namu na gida irin FM haka muna faɗa program akan wayar da kan al'umma domin a tabbatar da cewa ana buɗe kofar ɗaki ana barin abin da saboda wasu za ka ga malam Mahmud suna cewa idan ka bar kofar windonka ko ɗaki a buɗe akwai irin ɓata gari suna ɗan leƙuwa suna ɗan satar waya suna ɗan sace muku ɗan TV da sauransu. To ya kamata a ƙoƙari a riƙa sa net a kofofi da sauransu a ɗan barin iska ventilation yana shiga to za a samu ci gaba. Ƙarshe ne muka fatan alheri Alhaji Musa Garo, na gode da wannan
dama. Muna maka fatan alheri Alhaji Musa, mun gode. Har yanzu dai muna Kaduna ne dai. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar, da aka fi sani da suna Malam Cikin Kare, karamar kumar Kubo.
Yawwa, to muna jinka.
Yawwa, to a zahiri kamar yadda ƴan uwa na buga suka yi bayani a nan mu a kan jarabta babu wannan cuta. Amma tunda abu ne da ba a sani ba, to ya kamata a ce gwamnati sun ɗau matakai na daƙile wannan abu tun kafin ya bullo. Kamu ana a ƙauyuku da Allah muna kya da ainihin a samu nan ma da wannan magunguna na rigakafi. Kafin a ce an garzaya an tafi cikin birni ana abin nan tun da dai abu ne ba a san lokacin da za a ku ba. Ba a fata ake ba. Ya kamata a ce kuma ta tanadi da magunguna wanda da an ji wasu shi ne kawai a ce an samu an magance wani abu. Allah ya kare wanda abin ne ya faru gare su muna musu addu'a Allah ya kare sarewa.
To sai mu ce amin. Bari mu tsallaka zuwa jihar Kebbi. Wani ne kan layi? Na Kebbi, kana tare da mu? To kaman na Kebbin a layin shi
ko ya.
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, ina kira daga karamar hukumar Fakai.
Na, muna jinka.
Eto nan gaskiya muna zaune nan karkara irin fadakarwar da ake yi nan cikin gidajen rediyo ba mu samun ki sosai sai dai ɗaiɗaikun mutane. Sannan gudunmuwar da gwamnati ke ba a irin rigakafin da take yi ma ƙananan yara to mu ko asibiti ba mu da balle mu samu irin waɗannan taimako. Muna roƙon don Allah a taimaka muna a kawo muna irin.
Wato Mala Hashimu ba ma asibitin ne da mutum zai je ya nemi taimako kenan baki ɗaya a nan yankin naku?
Lallai wannan yankin gaskiya ba mu da wani taimakon da muke samu daga gwamnati.
To da fatan waɗanda wannan alakira ta a wuyansu suna jin wannan shiri da kuma koke na Malam Hashimu da gabatar, bari mu je jihar Jigawa. Wane ne kan layi?
Yawwa, Salahuddin ne daga.
Yawwa, to muna jinka Malam Salahuddin.
Jigawa.
Muna jinka.
yawa maganan da ake akan maganan sankarau a ina so in ja hankali ne ga gwamnatin mu ta ainihin jigawa ko kuma Najeriya ma gabaki daya idan gane da ainihin kiwon lafiya kusan shi ne ginki akan komai da yake da ya tallaka akan rayuwar mutum kuma kawai ina jan hankali ga gwamnatin ta jigawa da ma Najeriya kowa da Allah ya dan ba da hankali akan ainihin kiwon lafiya idan dai yana rike da madafin iko.
To Mallam Salawuddin daga jihar Jigawa zaka mana afuwa lokaci yayi an daga mana hannu da fatan za ku kira gobe da ku bayyana ra'ayinku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da ganin wata litinin da kuma sadoma da ku a shirin mana labaran wasanni. Yau zamu fara da wani babban canji da hukumar kwallon kafa ta duniya take so ta kawo wanda kuma zai amfani nahiyar mu ta Afirka. Domin za a kara musu wurare da za su samu wurare guda tara idan an canja fasalin yawan kasashe da za su yi gasar cin kofin duniya wanda zai fara aiki daga shekarar 2026. Wurare tara ne Afirka za ta samu idan aka kara yawan wannan wurare da na kwallo. Zai akwai gurabu 32 ne ana so a kara su su kai gurabu 48 ko ba Afirka kadai za ta amfana ba. Ita ma nahiyar Asia za ta samu karin wurare 8 Afirka ta samu 9 kamar yadda muka ce. Nahiyar tsakiya da arewacin Amurka su samu karin 6 kudancin Amurka su samu 6 nahiyar Oceania ta samu kari 1 sannan tarayyar Turai kuma su samu gurare gurabu sababbi kari guda 16. To wannan dai za a daddala magana ne idan hukumar kwallon kafa ta FIFA ta yi babban taronta don ta daga watan Mayu na wannan shekarar da muke ciki. An ba da sanarwar rasuwar wani babban tsohon koci na Najeriya wato Paul Hamilton wanda ya rasu yana da shekaru 75 a ranar Alhamis a babbar asibitin koyarwa ta Jami'ar Lagos a can Najeriya. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta karkashin sanarwar da babban sakataren ta Sanusi Muhammad ya bayar sun yaba wannan jarumin dan kwallo da aka yi na cancanda wanda suka ce da tiji ne. Wannan tsohon kocin ya bar duniya ne bayan ya dade yana fama da rashin lafiya mai alaka da zuciyar shi. Shi dai Hamilton ya bugawa Najeriya ne tun cikin shekarun 1960 da kuma da 70 kuma ya taba zuwa cikin wasannin Olympics da ya wakilci Najeriya a Mexico a shekarar 1968. Bari mu karkare a Zimbabwe inda aka ingiza kiyar tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Premier ta wannan kasa Twin Fury zuwa gidan kurkuku. Banda aka yanke masa hukuncin watanni 4 saboda an same shi da laifin rashin kula da iyalansa musamman ƴaƴansa banda suka rabu da matarsa. An ce wannan ita ce hukuncin dauri na biyu da aka yanke wa shi Fili banda a mako daya aka yanke mishi wani hukuncin na daban na watanni 10 inda aka zo aka same shi cewa ya kasa biya $20,000 na Amurka kudin da aka dora masa lalurar ya dinga biya domin kula da iyalan nasa. Yanzu an umarci shi da cewa ya biya dunzurutun $4,926 da ake bin sanin shekarar nan kadai. Ha kuma a zaman da aka yi a ranar Talata da ta wuce kotu ta umarce shi da ya dinga biyan $3,000 na Amurka kowane wata domin kula da ƴaƴan nasa kuma ya sa musu kayan makaranta na tufafi kenan da kuma dinga biyan kudaden da za a dinga kula da lafiyarsu ko da saka mu da wata rashin lafiya. Allah ya kyauta. To jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu na huta lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Ga al'ummar da suke zaune a wuraren da aka kare yaki, yakin a wurin su bai kare ba bayan harba bindiga ta karshe da aka harba. Ko aka rattaba hannu akan takaddar yarjejeniyar zaman lafiya, misalin nakiyoyi da aka binne a ƙasa da kuma bama-bamai da albarusai da basu fashe ba a ragowar yaƙi tsakanin 'yan tawayen juyin juya hali na Colombia da gwamnatin Colombia. Wannan wani abu ne da ya shiga tsakanin daidaituwar da aka samu da kuma yadda za a sake gina ƙasar wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo. Wannan yanayi na barin baya da ƙura ya jawo an ayyana filaye masu faɗin miliyoyin hektoci waɗanda ba za a iya amfani da su ba. Hakan ya hana manoma aiwatar da ayyukansu na noma, ya kuma hana makiyaya yin kiwon dabbobinsu. A ƙasashe da dama, tafiye-tafiye akan hanyoyi kan zama haɗari sakamakon binne nakiyoyi da aka yi akan hanyoyin. Kuskuren taku guda na mai wucewa kan iya aika mutum lahira. Ayyukan yau da kullum da suka haɗa da saran itace ko tsinkar 'ya'yan itatuwa da za a kai kasuwa a sayar ko kuma ratsewa a cikin jeji. Zama haɗari, yara ƙanana da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun rasa wasu sassa na jikinsu sakamakon bin kwallon kafa zuwa cikin daji har suka taka irin waɗannan nakiyoyi da aka binne. Wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 14 ga watan Afrilu ranar wayar da kai kan mahakar ma'adanai da kuma taimako a kansu. Bikin wannan rana ba wai ana yin shi ne kawai don a tunatar da al'umma haɗarin da ke tattare da wuraren da aka ƙara yaƙi ba ne kaɗai. A'a, sai don a bada cikakken bayani akan matakan da ake ɗauka kan al'umma na ƙasa da ƙasa don kawar da barazanar da ake fuskanta dangane da ragowar yaƙi na nakiyoyi da aka binne a ƙasa da kuma mahaƙar ma'adanai. Mai riƙon ƙwaryar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro, Mark Turner, ya ce, "Amurka na aiki kusa da kusa da al'ummomi na ƙasa da ƙasa domin aiki akan babbar matsalar da ta zamo gagaraba dau ga al'umma, wacce take jefa fararen hula da ƙananan yara masu yawa cikin haɗari. Amurka ta ba da taimakon fiye da dalar Amurka biliyan 2.8 kan taimakawa ire-iren ayyukan shirin lalata makamai a ƙasashe 95 tun daga shekarar 1993. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron na Amurka, Tona, ya ce, "Ire-iren waɗannan shirye-shirye yana da matuƙar mahimmanci wanda za a iya aunawa da kuma kyakkyawan sakamako da yake samar da ƙwararru da kayan aiki domin share nakiyoyin da aka shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa da kuma sauran ma'adanai da za su iya fashewa. Sannan ana taimakawa waɗanda haɗarin nakiyoyin ya shafa wajen sama musu lafiya da kuma daidaito." Sakataren harkokin wajen Amurka, Rex Tillerson, ya bayyana irin rawar da share nakiyoyi ke takawa wajen daidaita zamantakewa a ƙasashe irin su Iraki da Siriya, yayin da fararen hula ke komawa gidajensu da aka ƴanta daga hannuwan 'yan ƙungiyar Daesh. "A wannan rana ta wayar da kai akan mahaka, muna kira da ƙasashe da su shiga a cikin wannan ƙawance na ƙasa da ƙasa domin cimma manufar rage illolin nakiyoyin da aka binne a faɗin duniya." Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani, sai ka rubuta zuwa ga Editorials, VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma ku iya yin ƙarin bayani ko kuma ganin sababbin editorials waɗanda suka wuce ma a baya a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaba Donald Trump ya yi a kan wato Koriya ta Arewa kenan kafin ziyarar wannan mako da shugaban China Xi Jinping zai kawo a nan Amurka sun janyo shaki faɗe a kan cewa watakila yana niyyar ɗaukar wasu matakai da ka iya kai ga kulla wata babban yarjejeniya da China ko kuma janyo yaƙi gadan-gadan. A wata hira da ya yi da jaridar London's Financial Times a jiya Lahadi, Trump ya faɗa cewar idan China ba za ta iya magance ƙalubaloli da Koriya ta Arewa ke haifarwa ba, Amurka za ta iya. Ya kuma lura da cewa China tana da ikon faɗa a kan Koriya ta Arewa, saboda haka ya yi kashedi cewar ya kamata China ta gaggauta sasanta matsalolin makaman nukuliya da makamai masu linzami na Pyongyang, idan kuma ba ta yi ba, a cewarsa Amurka za ta ɗauki matakan da za su iya haifar da ba za su haifar da ɗa mai ido ba. Har yau dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi marhabi da zuwan takuran aikinsa na ƙasar Misra shugaba Abdel Fattah al-Sisi a fadarsa ta White House. A ganawar da suka yi a yau Litinin, Trump ya faɗa cewar Sisi ya taka muhimmiyar rawa cikin mawuyacin hali. Shugaban ya nuna cewa Amurka za ta gina sojojinta da taimakawa ƙawayenta.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo sabokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon taziyarmu ga abokin aikin Baba Yakubu Makeri da ke tare da ni a nan da sauran iyalan gidan Madugu Ango a birnin Kumasi da ke Ghana, saboda rasuwar kawunsa Alhaji Mustapha Ango wanda Allah ya wa cikawa jiya Lahadi. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. Har ila yau muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai nasara Illo saboda rasuwar mahaifiyarsa a ƙarshen makon da ya gabata a birnin Kebbi da ke Najeriya. Da fatan Allah ya jikanta, amin. Yanzu a madadin shi Baba Yakubu da ya taya ni gabatarwa da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Suleiman Tarawali da ya haɗa mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.